عنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 8 ga watan Ramadan, hijira ta 1441, ya dace da 1 ga watan 5 shekara ta 2020. Muna kusan ƙarshen suratul anbiya, za mu ci gaba da tafsiri a yau insha Allah daga aya ta 83. Waɗannan ayoyi da za mu karanta suna ɗauke da bayanin ijabar Allah tabaraka wa ta'ala ga annabawa. Wato annabawa sun roƙi Allah, kuma Allah ya amshi addu'arsu, ya biya musu buƙatunsu. Allah madaukaki ya fara da Annabi Ayyuba alayhi
salam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin.
Wa ayyuba idh nada rabbahu Allah madaukaki yace da kuma Annabi Ayyub wato yana cikin annabawan da Allah ke bada misali da su. Ibna da rabbahu a lokacin da ya kira Allah mahaliccinsa, anni masani yadurru lallai cuta ta same ni, wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai. Wato ba wai gaba ɗaya labarin Annabi Ayyub Allah madaukaki yake bamu ba, la, akwai wasu muhimman abubuwa da ake so ka sani game da waɗannan annabawan. Muhimmin abinda Allah ke so ka sani shine yake gaya maka. Wato Annabi Ayyub yana daga cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam, wato yana cikin banu Isra'ila shi ma. Tunda zaka samu a suratul an'am aya ta 84, Allah tabaraka wa ta'ala ya kirga waɗanda wato suka tabbata annabawa ne daga tsatson Annabi Ibrahim alayhi salam. Yana cewa wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba, kaga yana fada wa min zurriyyatihi, daga zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam yace akwai Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. So kaga ya sanya Annabi Ayyub a cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam. Wato abinda Allah ke so ya sanar da mu game da Annabi Ayyub shine addu'ar da Annabi Ayyub ya yi, ita kadai ita ce Allah yake karantar da mu a wannan aya, domin yace idna da rabbahu, lokacin da shi Annabi Ayyub ya kira Allah mahaliccinsa, ya kira Allah, idan aka ce ya kira Allah ana nufin ya roke shi, sai yace anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. A suratu Sa'd aya ta 41 nan ma ya bada labarin Annabi Ayyub, amma sai yace waskur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa'za, shaytan ya same ni da wahala da kuma azaba, amma anan sai yace cuta ta same ni. Wato karkashin wannan ayar aka karanta da mu abubuwa guda uku muhimmai da sun shafi aqida, Allah ya samu gani. Wannan aya guda ɗaya ta magana akan Annabi Ayyub tana ɗauke da abubuwa guda uku, dukkansu kuma sun shafi tauhidi, wanda yana daga cikin ainihin darasin da Allah ke karantar da mu. Saboda haka yasa duk wata magana da Allah ya yi akwai ilimi a cikinta, Allah ka samu iya ganewa. Abu na farko wanda wannan aya take karantar da mu shine al'adabu ma'allahi bi idafatil khairi ilayhi, duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah to ka yi ƙoƙari ka jingina masa alkhairi, kar ka jingina ma Allah sharri. Wannan darasi ne guda kuma mai girman gaske, domin ya kunshi darasin alkur'ani gaba ɗaya. Saboda duk alkur'ani in ka duba haka yake koyarwa, me ake nufi idafatul khairi ila Allah tabaraka wa ta'ala, ka jingina alkhairi ga Allah, amma idan sharri ne kar ka jingina shi ga Allah kai tsaye. Ku lura da yadda Annabi Ayyub ya yi magana, kaga cuta ce ta samu Annabi Ayyub, Allah bai gaya mana wace irin cuta ba, damuwa dai, ko ma damuwa ta duniya wanda ta shafi jiki ko ta shafi dukiya, ala kulli halin damuwa ce ta samu Annabi Ayyub, yana son Allah ya kawar masa da ita wannan damuwar. Amma ka dubi lafazin da ya yi amfani da shi wajen magana da Allah, wato duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah ka kiyaye lafazinka. Me ya ce? Izna da rabbahu, lokacin da Annabi Ayyub ya kira Allah mahaliccinsa, ga abin da ya ce ma Allah, masani ya burru, ya Allah cuta ta same ni. Ka duba lafazin da ya faɗa, wannan shi ne ladabi ga Allah, cuta ta same ni. Ai akwai bambanci a kan ka ce ya Allah ka sa min ciwo da kuma ya Allah cuta ta same ni, akwai bambanci ko? In ka ce ya Allah ka sa min ciwo, to ka koma zargin Allah, ka koma faɗa ga Allah, ka koma ɗora laifi ga Allah, ka jingina mugunta ga Allah. Akwai abubuwa da yawa na aibu da ke ƙarƙashin haka, da yake annabin Allah ne, bawan Allah ne, sun fi mu sanin Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa ana a'lamukum billahi wa akhshakum bi na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron sa duk wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoron Allah Allah ka ba mu sanin ka wato ladabi na farko da muke samu wannan labari na annabi ayyub annabi ayyub mai ladabi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala yace ya Allah cuta ta same ni kaga wannan ladabi ne ai ya san cewa cutar ba ta zuwa sai da izinin Allah ko babu cutar da za ta kama dan adam a duniya sai da izinin Allah amma duk da haka bai jingina wato zuwan cutan kai tsaye ga Allah ba saboda me saboda ladabi babu malamin da ya magana akan wannan mas'ala kamar ibnu qayyim al-jawziyya a littafin bada'i'ul fawaid a mujallal nabi shafin 256 yace ba wai ga annabi guda bane at-tariqatu al-ma'huda fi al-qur'an in ka dubi al-qur'ani tun daga sama zuwa ƙasa farkon sa har ƙarshe zaka ga tsarin al-qur'ani gaba daya hiya an al-af'al al-ihsan af'al al-ihsan war-rahma wajud tubaf ila Allah subhanahu wa ta'ala wato duk wani abu mai kyau to kai tsaye ana danganta shi ga Allah kamar misali rahama kamar abin da ya shafi kyautatawa duk wani abu mai kyau kai tsaye sai a danganta shi ga Allah wannan shine abin da al-Qur'ani yake mana ishara da shi fa yuzkaru fa'iluha mansuba ilayhi kai tsaye sai a ce Allah shi yake wannan rahama Allah shi yake wannan kyautatawar wato ana danganta alkhairi ga Allah kai tsaye wala yubna fi'lu ma'aha lil maf'uli saboda haka ba a koye wayai aikin duk sa'ilin da ake magana rahama to sai a ce maka ta Allah ce ba a cewa wata rahama a'a kowace rahama ta Allah ce duk wata kyautatawa sai a danganta ta ga Allah kai tsaye fa idza ji'a bi af'alil adl wal jaza'i wal 'uquba amma idan alqur'ani zai magana akan adalci idan alqur'ani zai magana akan sakayya idan alqur'ani zai magana akan uquba to sai a goge danganta abin ga Allah kai tsaye sai a gina shi akan abin da yake lil maf'uli ba a gina shi ga ainihin fa'ili wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala wato sai a koya abin ba za a danganta shi kai tsaye ga Allah ba wato da farko ka dubi suratul fatiha kadai kaga fatiha dai kowa ya san ta ka dubi yanda fatiha ta zo ita kadai tana koyar da kai wannan ladabi misalin sa shine a lokacin da kake karanta fatiha kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mutafarki madaidaici sai kace me siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai kai ni'ima gare su kaga ni'imar wa yake yin ta Allah ne saboda haka an danganta ni'imar kai tsaye ga Allah amma da aka tashi magana akan waɗanda Allah ya yi fushi da su fa sai aka ce gairil maghdubi alaihim banda waɗanda aka yi fushi ka lura da wannan lafazi banda waɗanda aka yi fushi waladdallina banda kuma batattu waɗanda aka yi fushi a kansu wato in ka lura shine ibnu qayyim yace fil jaza'i ta wajen bayani akan ni'ima idan da yake Allah yana magana akan ni'ima ni'ima shi kadai yake yin ta sai yace an'amta wanda kai kai saboda babu mai bada ni'ima in ba Allah ba saboda haka sai aka danganta alkhairi kai tsaye ga Allah amma da aka zo magana akan fushi fa fushin Allah sai Allah yace al-maghdubi alaihim waɗanda aka yi fushi da su waye fushi da su ba Allah bane amma kaga ba a ce wanda kai fushi da su ba a suratul fatiha ba a ce banda waɗanda kai fushi da su ba a sai aka ce waɗanda aka yi fushi da su saboda ai fushin Allah abu ne mara kyau wanda bai kamata ba wa ya same shi ba so sai ya zama sai aka kawar da wannan fushi ba a danganta shi kai tsaye ga zatin Allah subhanahu wataala ba sai aka nuna waɗanda kai fushi waɗanda aka yi fushi da su saboda wani aiki da suka yi don haka yasa abin da ya shafi adalci la shakka fushin Allah adalci ne sannan jaza'uhu sakayya ce wanda yake yin daga wanda ya cancanta to amma duk da haka ba a danganta shi girzatin Allah kai tsaye saboda tabbatar da wato adalci ga Allah da kuma ƙara girmamawa da samar da kamala wato ta sashin tauhidi ibnu qayyim al-jawziyya yace haka in ka dawo ga tarihin annabi ibrahim alaihi salam shine kakan annabi ayyub ai tunda Allah ya gaya mana annabi ayyub yana cikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam a suratul shu'ara annabi ibrahim yace allazi khalaqani fa huwa yahdini Allah wanda ya halice ni shi yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini Allah wanda shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni a kaga waɗannan duk alheri ne sai ana ta dangantawa ga Allah ko Allah shi ya halice ni shi yake shiryar da ni shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni saboda halittar da shiriya da ciyarwa da shayarwa duka alheri ne saboda haka ana danganta su kai tsaye ga Allah amma annabi Ibrahim sai yace wa iza maritu amma in nayi ciwo fa huwa yashfini shi yake warkar da ni ka lura da yadda tsarin magana ta zo maimakon annabi Ibrahim yace kuma idan ya sa mun ciwo sai ya warkar da ni kaga bai faɗa haka ba idan Allah ya sa mun ciwo wannan na ƙasa ce bai kamata ba duk abin da ya zamanto na ƙasa ba a danganta shi ga Allah sai dai kamala saboda haka mafi dacewa ka ce in nayi ciwo sai ya warkar da ni domin me duk sa'ilin da cuta ta same ka to la shakka akwai dalilin da ya sa wannan cuta ta same ka ba wai wato zalunci ne Allah tabaraka wataala ya dora maka ba amma inda zaka ce idan ka sa mun ciwo kaga kamar kana zargin Allah ne saboda haka sai annabi Ibrahim nasaba al-khalqa wal-hidayata wal-ihsana bit-ta'ami was-saqi ila Allah ta'ala annabi Ibrahim lokacin da yake magana da Allah sai ya danganta halitta ya danganta shiriya ya danganta kyautatawa ta wajen bada abinci bada abin sha wannan ya danganta su ga Allah kai tsaye amma da yazo magana akan rashin lafiya fa sai yace wa idza maritu in nayi ciwo bai ce wa idza amrabani ba idan ya sa mun ciwo a'a sai yace in nayi ciwo fa huwa yashfini Allah shi yake warkar da ni kuma kaga nan annabi Ibrahim kenan ga kuma annabi ayyo to ka dawo ga aljanu su kansu aljanu akwai musulmai a cikin su musamman aka samu suratul jinni in ka dubi aya ta 10 musulman aljanu suke bayani suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi mu ba mu sani ba shin sharri aka yi nufi ga waɗanda ke kan doron ƙasa saboda da can aljanu suna samun damar tafiya sama suna hawa wato suna zuwa sama suna samun damar leƙe da sauraron abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake saukarwa na wahayi ga mala'iku to daga lokacin da Allah ya aiko annabi sai wannan damar aka datse ta shine mala'iku aljanu suke cewa to hana mu isa sama dinnan ba mu san dalilin shi ba shin wani sharri aka yi nufi za a saukar duniya an yi nufin sharri ne ga waɗanda ke doron ƙasa saboda su suna ganin alkhairi ne tunda har za su iya leƙen su saurari sirri na mala'iku su dawo doron ƙasa su gaya ma wasu bokaye kaga ai an taimaki mutanen duniya ga wani abin da muke jifa saboda ai gudanar da al'amarin duniya yana hannun Allah to saboda haka Allah yakan sanar da mala'iku ga abin da zai auku a doron ƙasa din nan wato duk musibar da take aukuwa a nan Allah yakan sanar da mala'ikun yakan sanar da mala'ikunsa to saboda haka waɗannan aljanu za su kasa kunne da sun ji sai su zo su gaya ma bokaye su gaya wa matsafa da sauransu waɗanda ke mu'amala da su to amma lokacin da Allah ya koma zo sai ya daɗe sai ya zama to ba sa samun isa yanda da suke samun isa ba wai sun daina bane har yanzu suna yi saboda haka yasa kaga har yanzu akwai bokanci amma tasirin bokanci a yanzu bai kai yanda yake da tasiri kafin zuwan manzon Allah ba saboda a waccan lokacin sararin samaniya babu wata garkuwa kyale ta aka yi aljanu na shawagin su yadda suka ga dama zaka samu ba ma masu hukunci a wannan lokaci sai bokaye saboda duk abin da ya faru a ce aje wajen boka da an je kuwa sai a samu mafita amma lokacin da Allah ya aiko manzo sai ya daddace kafofin gaba daya saboda saukan wahayi saboda saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aljanu suke cewa to ba mu sani ba shin hana mu damar sauraron nan sharri aka yi nufi ga waɗanda ke doron ƙasa kaga ba su danganta sharrin ga Allah ba aiko sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada amma da suka zo maganar shiriya fa sai suka danganta ta kai tsaye ga Allah tabaraka wa ta'ala ko kuwa dai Allah mai iko da duniyar ya yi nufin wata shiriya ne ga waɗanda ke zama a doron ƙasa, shi yasa ya hana mu isa ga inda muke zuwa. Muka koma tarihin Annabi Musa da Al-Khidir, wanda shi ma mun samu misalai da yawa a ciki. A lokacin da suka hau jirgin ruwa, Al-Khidir ya fasa wannan jirgin ruwa. Lokacin da yake Annabi Musa bayani, yace na fasa jirgin, saboda fasa jirgi ai aibu ne. Fa'aratu an a'ibaha, ni ne nufin in aibanta jirgin, bai danganta aikinsa ga Allah ba. Amma da ya taho wajen marayu waɗanda ke wani birni wanda suke da wato dukiyarsu da ta zamanto tana ƙarƙashin wani kango, wanda kagon nan ya nemi faɗuwa, Al-Khidir ya ce ma Annabi Musa su tsaya su tayar da wannan gini. Sai ya gaya masa, wa kana tahtahu kanzun lahuma, ƙarƙashin wannan kago akwai wata taska, akwai wata dukiya ta marayu guda biyu. Wa kana abuhuma salihan, babansu mutumin ƙwarai ne. A nan sai ya maida aikin ga Allah. Fa'arada rabbuka, sai Allah ya yi nufi, kaga da ya danganta alkhairin makansa ba, sai ya maida shi ga Allah. Amma wancan aibu da ya aikata na fasa jirgi, sai ya dawo da shi makansa. Wato abin nufi a nan shi ne, duk sa'ilin da za ka yi magana game da Allah tabaraka wa ta'ala, to ka danganta tsantsan alkhairi gare shi. Duk abin da ya zamanto tsantsa ba alkhairi ba ne, kar ka danganta shi ga Allah, sai dai ka gina shi alal maf'ul, lil maf'uli, kamar yanda ya zo a wannan wanda karatun da muka yi, misali wa anna la nadri asharrun urida, kaga bina'un ne alal maf'uli, urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum, nan kuma sai aka tabbatar da aikin ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shi ne fa'ili. Wato ka'idar ita ce, wannan ka'idar ta zo a suratu Ali Imran, wannan ka'ida ta tauhidi. Allah ya yi magana a kanta a aya ta 26, inda yake cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u. Me yake a gaba? Biyadikal khairu, alkhairi a hannunka yake ya Allah. To mun ji cewa alkhairi yana hannun Allah ko? To sai kai tambaya, ko shin a alqur'ani akwai inda aka ce sharri yana hannun Allah? Babu. Masana qur'ani sun ce babu. Ko akwai? Babu. Amma kaga Allah ya ce biyadikal khairu, alkhairi yana hannunka, innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai. Amma babu shakka sharri baya aukuwa sai da nufin Allah. Akwai wani abin da zai auku duniya Allah ba tare da tsarin shi ba, sai da izinin Allah. Amma ba a danganta sharri kai tsaye ga Allah. Sannan an samu hujja ta hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib, lokacin da yake magana yana cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi nafila cikin dare. Daga cikin addu'o'i da manzon Allah yake buɗe sallarsa da su akwai wannan addu'a, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma antal maliku لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك سيما نوع الله يتي والخير كله في يديك والشر ليس إليك ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadisin al-Imam Muslim. Wato idan annabi zai tashi nafila cikin dare sai ya fara wannan addu'a, wanda addu'an nan gaba ɗaya ta tattara rukunnan tauhidi. Addu'ar tana ɗauke da bayanin tauhidi mai yawa. Daga cikin addu'ar annabi ya ce wal khairu kulluhu fi yadayka, alkhairi duka yana cikin hannuwanka ya Allah. Sai manzon Allah ya ce wa sharru laysa ilaika, shi sharri ba a danganta shi gare ka. To kaga kenan Annabi Ayyub a labarinsa a wannan aya ɗaya Allah ya karantar da mu wani ladabi da ya kamata mu sani. Duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah kar ka danganta mu mara kyau gare shi. Misali ai Annabi Ayyub addu'a yake, muna da bukatu ko? Saboda haka lokacin da ka tashi roƙo Allah ka ce Allah ka sani ka sa mun ciwo shekara 30 ina fama da jinya, wannan ladabi yayi akwai ladabi ba ladabi wato baka bi tsarin addu'ar annabi ayyub ba Allah ta sa mun ciwo ai kana zargin Allah kenan maimakon haka me ya kamata ka ce Allah cuta ta same ni ya Allah wata cuta ta sa kar ka ce ta sa mun hakika kam ai ba wanda ya isa ya ba da izinin isa cuta ga dan adam sai Allah an sani cuta ba ta kama ta sai da izinin Allah amma kar ka danganta cutar kai tsaye ga Allah ba wai dan ba Allah ne yake kaddara aukuwanta ba sai dan me sai dan ka zama mai ladabi ga Allah saboda duk abin da ka ga ya auku akwai dalilin sa alal misali yanzu annoba da ta auku ma duniya ai tuntuni manzo Allah ya gaya mana akwai dalilin annoba ko zina fasikanci riba man duk sun zo cikin hadisin manzo Allah idan riba ta yi yawa manzo Allah ya ce komi yawan arziki sai an koma tsiya to ina cewa duk wani kenan da duniya ta yi arziki an samu karfin arziki har ana ganin ma ba za a talauce ba manyan kasashen duniya suna ganin ai yanzu kan talauci ma sun yi ban kwada da shi amma in ka dubi tsarin tattalin arzikin gaba daya akan riba aka gina shi sai Allah ya turo kwayar annoba guda daya daga cikin kwayoyi biliyan sau miliyan 150 da suke aje guda daya yace ga tabari mu gani wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa saboda sai sa fada da Allah ba zai yi ba da Allah ya turo kwayar cuta guda sai ya ragargaza arzikin manyan kasashe dukiyar da aka tara ta riba sai da Allah ya narka ta kaga hadisin manzo Allah sai ya tabbata gaskiya da idan an gaya maka duk inda mutum ya tara dukiya ta riba manzo Allah ya ce komai dadewa sai ya tsiyace da idan an gaya maka hadisin zaka yi shakka amma yanzu ba gashi na asiri sannan kuma fasikancin ya kai ga har ma ana neman kasashen duniya kowace kasa ta yadda ayi aure tsakanin namiji da namiji karara kowace kasa sai ta yadda an mai da shi doka ne saboda tsabar rashin kunya ga Allah sai gashi musiba ta zo saboda haka yasa babu kwayar cutar da za ta zo sai da izinin Allah amma duk da haka ba za ka danganta cutar ga Allah kai tsaye ba adalci bane saboda ai in ka lura akwai abin da muka yi sai cutar ta zo so idan kace Allah ka sa ma duniya cuta baka yi adalci ba ya Allah cuta ta samu duniya to wannan ta dace da tsarin addu'ar annabi ayyub alaihi salam abu na biyu da wannan aya take karantar da mu wato annabi ayyuba ya tabbatar mana al'amarin kaddara gaba daya yana hannun Allah ne fala qudrata li ahadin ala jalbi naf'in aw daf'i darrin illa bi amrihi ta'ala babu wani dan adam wanda ke iya samar da amfani ga wani babu wani dan adam da ke iya kawar da wata cuta ga wani wallahi sai da izinin Allah saboda haka in ka ga mutum ya rabu da wata cuta da ta same shi wannan Allah ne ya ga dama amma ba karhin mutum bane ba mai iya samar da alkhairi wato sai Allah ba mai iya kawar da wata cuta sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai annabi ayyuba ya kira Allah shi yasa annabi ayyuba yace Allah yace mana wa ayyuba iznada rabbahu ayyuba lokacin da ya kira mahaliccinsa anni masani yadur ya Allah cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai wanda ya nuna maka babu mai baka waraka saiwa sai Allah saboda ka koda ma akwai wani magani da kake sha wallahi wajibi ne ka gyara zuciyarka kada ta koma dogara da wannan magani zuciyarka tafi dogara da waye zai baka sauki shine Allah wannan wani babi ne na tauhidi wanda mun samu na kasa akan sa tun dadewa galibi yanzu zukatanmu suna ga kwayar maganin ba ga Allah ba wanda shi yasa annabi ayyubi ke cewa wa anta arhamur rahimin kuma in mun lura samar da waraka aikin Allah ne ba ciwo ba magani bane ba kuma wani tsari na likita bane duk inda likita ya kai ga kwarewa ba shi da damar ya warkar da wani da likitoci na warkar da suna warkarwa na tabbata da a yau dai likita baya mutuwa ko ai kaga da mu da su duk muna tafiya wanda ya gwada maka kenan ashe ba su da dabarar kare kansu duk wata cuta da ka sani za ta iya kama wani tana iya kama likita yanda mutane ke mutuwa haka likitoci na mutuwa saboda haka annabi ayyuba yana karantar da mu abinda Allah ya faɗa mana a suratu ali imran ne قل إن الأمر كله لله الأمر باكي دينسا نا الله da haka kada kai tunani akwai wani tsari wanda dan adam zai kawo wanda zai samar da maslaha ma duniya wanda ya kauce ma tsarin Allah wannan ba karamin tunanin banza bane babu wanda ya isa ya tawar da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kai kai iya kokarin ka amma al'amari gaba ɗaya yana wajen Allah a cikin suratul yunus aya ta 107 Allah madaukake yace wa in yamsakallahu bi dhurrin idan Allah ya wato ya same ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa babu me yaya wannan cuta saiwa sai shi Allah wa in yuridka bi khairin in ku Allah ya nufin ka da wani alkhairi fala radda li fadlihi babu wanda ya isa ya mayar da wannan falalar tashi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafur rahim a suratul nisa'i Allah yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin waye wanda addininsa ya fi kyau fiye da mutumin da ya mika rayuwarsa ga Allah me ake nufi da ka mika rayuwarka ga Allah shine aslama wajhahu inji Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fada a suratul luqman aya ta 22 wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin wanda ya mika rayuwarsa ga Allah yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwatil wusta to yayi riko da igiya mai karfi me yake nufi da ka mika rayuwarka ga Allah ka yarda cewar babu wani tsari da zai kare rayuwarka sai tsarin Allah babu wani magani da zai samar maka da cikakkiyar waraka sai Allah babu wata kariya da za ta iya baka tsaro sai kariyar Allah saboda haka zuciyarka ta tsaya ga wannan wanda in ka dubi madarijul salikin na bayanin Ibn Qayyim kenan da malamai suka yi ya kawo a littafin yana mujallal nabi shafi na 90 ma'anar ka mika fuskarka ga Allah shine ka mika rayuwarka gaba ɗaya ga Allah ka mika rayuwarka ga Allah ka yadda babu wani abin da zai same ka sai Allah ya yi kuma duk wani tsari da aka dauka ba zai kare ka ba idan Allah bai samar da kariyar a cikin shi ba fa islamul wajhi ikhlasul qasd wa du'a wa al'amal lillahi wahdahu saboda ka mutum ya mika rayuwarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka mika rayuwarka ga Allah shine ka yarda duk abin da ya same ka Allah ne ya kaddara abin da bai same ka ba fa Allah ne ya kaddara idan kuwa Allah ya kaddara shin za ka yi dabarar kaucewa idan Allah ya kaddara abu zai same ka akwai maganin da zai hana wannan abin ya same ka wallahi babu shi saboda kai ta ba ne dadin rayuwar kamar mumini shi mumini fita yake bai damu da cewa wata musiba za ta same shi ba saboda musibar ya yarda tana hannun waye tana hannun Allah amma ba wahalalle kamar wanda a tunaninsa yake ganin zai kare kanshi saboda kai in gari ya waye to ya kuma ya za mu yi musira daga miyagu ga cututtuka ga mayu ga waye saboda kai shi yana ganin zai iya kare kansa to wahala ta same shi amma wanda ya mika rayuwarsa ga Allah ya yarda ba abin da zai same shi sai wanda Allah ya kaddara lan yusibana illa ma kataba Allahu lana saboda kai in ka fito ba ruwanka da tunanin wani maye wani mugu wani waye wata kwaye cuta za ta same ka wannan duk dama Allah ya isar maka su ko waka fallahu almu'minina alqitar ba ta fita ma da tunanin wata kwaye cuta ko wata musiba wani mugu wani maye la abinda Allah yake nema wurin ka shine me imani sauran kuma ka bar masa mutuna wasiyar da annabi ya yi ma Abdullahi bin Abbas وفي يد عبد الله من ظن الله يمسى عند حديث هنا 40 حديث يجي مسى يا غلام اني اعلمك كلمات يا كيار زن قويا مكا وسو كلمومي كريئس يا رو اكي جاي مكلمومينا سبو ده توحيدي ليه كالفي اما يا رو بانيو من توابا لغا شيا انفان من يا من ظن الله يجي احفظ الله يحفظك ka tsare Allah in ka tsare Allah me zai faru Allah zai tsare ka wato ka tsare tsakaninka da Allah shikenan sauran tsaron ka bar ma Allah aikin gadinka da tsare rayuwarka ka bar ma Allah saboda Allah shine masanin gaibi sai baka iya sanin gaibi baka sanin abin da ido bai iya ganin sa sai ce ifadullah tajidhu tujahaka in ka tsare Allah zaka tarar da Allah a gabanka wato matukar mutum yana tsare dokokin Allah, to wallahi duk inda damuwa ta zo take waraka take samun ta, saboda Allah ya riga ya baka tsaron shi. Zai ce masa wai idza ta'anta fasta'in billah, in ma neman taimako zaka yi ka nemi taimakon nan daga wajen wa, wajen Allah. Wa alam, yace wa annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, da duk duniyan nan za a hadu a ce za a baka wani amfani, lam yanfa'uka illa bi shay'in kattafahu Allahu alayka, kattafahu Allahu daka, wato duniya ba za ta iya samar da wani amfani gare ka ba sai abinda dama can Allah ya rubuta a ranar kaza mutanen gari kaza za su hadu za su yi wani abu na taimako ga wani. Manzon Allah yace wa in ijtama'u, wata riwaya yace walaw ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka, in duniya za ta hadu akan za ta cutar da kai, wallahi ba za ta cutar da kai ba sai dai gurgurdan abin da dama Allah ya rubuta a kaddara cewa wannan abin zai same ka. Wannan hadisi fa muna karantar da yara ko 40 hadisi. Manzon Allah a ƙarshen maganar sa yace rufi'atil aqlamu, an riga an daga alkaluma din, alkalami da aka rubuta kaddara din ma an daga, waje fatis sun warkokin da aka rubuta kaddara kuma fa, manzon Allah yace sun rushe. Ashe kenan ba mai iya canza kaddara ko, in Allah ya kaddara zaka mutu sai ka mutu, ko ba haka bane? Ina muka bar imani da kaddara, ya akake ganin inda a ce babu wannan hadisi mu ce eh to lallai Allah ya bar tsaron mu a hannuwanmu, ba, tsaron mumini yana wajen Allah, shine abinda alqur'ani ya faɗa mana, shine abinda sunnar manzon Allah ta tabbatar mana. Allah ka samu iyayata. Misali akwai wani hadisi da ya zo a sunan Abi Dawud, yana kitabu sunna, akwai kitabu sunna cikin sunan Abi Dawud, akwai babin da al-imamu Abu Dawud ya yi sunansa babin fil qadri, hadisin Ibn al-Dailami, shine Abdullah bin Fayruz yana ba da labari, wani tabi'i ne ya ce ya zo ya samu Ubayy bin Ka'ab, Ubayy bin Ka'ab sahabi ne, sai ya ce masa kai sahabin manzon Allah ne, saboda haka na san kana da wani ilimin da zaka warkar da ni. Ya ce masa wallahi a zuciyata waka'a fi nafsi shay'un min al-qadar, akwai wani abu da ya auku a cikin zuciyata na ƙaiƙayi game da ƙaddara, ban gama gamsuwa ba game da al'amarin ƙaddara. Fa haddithni bi shay'in la'alla Allah an yuzibahu min qalbi, don Allah ya kai sahabi ka bani labari wani hadisi wanda a dalilinsa Allah zai kawar da wannan ƙaiƙayi daga zuciyata game da ilimin ƙaddara. Babban matsala yana da kyau mu sani, bayan rasuwar manzon Allah, wato daga cikin rukunan imani, rukunin da ya fara samun matsala shine rukunin ƙaddara, kuma wallahi wannan rukuni sahabbai sun mana gargadi game da shi, shine rukunin ka yadda da ƙaddara. Wannan rukuni a kansa ne za a yi ta samun matsala har tashin kiyama. Game da imani da ƙaddara, mu koma mu dubi aqida na salaf, mu dubi yaya suka ce mana game da al'amari na ƙaddara lokacin nan. To kaga kenan, bayan ma rasuwar manzon Allah, shi Ad-Dailami Ibn Ad-Dailami ya zo ya samu Ubayy bin Ka'ab, yake ce masa ka zuciyata akwai ƙaiƙayi da na samu, saboda haka da Allah ba ni wannan labarin wani hadisi ko Allah ya kawar da shi. Sai ya ce masa to bari in gaya maka game da ƙaddara, bari in gaya maka, law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, da dai Allah zai kama sama da ƙasa gaba ɗaya ya banka su a wuta, in ji Ubayy bin Ka'ab, ya ɗauki duk halittar da take sama da ƙasa Allah ya jefa a wuta. Sai ya ce masa wajibi ne zuciyarka ta yarda, azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum, Allah ya musu azaba bai cuce su ba. Idan zuciyarka ta yi tunanin akwai wani abin da Allah zai ma bawansa har a ga cewar Allah ya cuce shi, to ba kai ma imani da ƙaddara ba, ba kai ma san Allah ba. Saboda haka ba ma'anar ka ringa ba da tarihi shekara ta kaza mutane sun mutu, to wa ya kashe su? Allah ne ya kashe su, wanda ya yi su ya kashe su. Saboda haka wannan ya zama hujja da yanzu za ka hana ya kashe wasu bayinsa? Baka da ikon hanawa, baka kuma iya hana Allah ya kama bayinsa ya hallaka su. Ubangijin Ka'ab ya ce inda Allah zai hada sama da ƙasa duka ya musu azaba, wallahi in zuciyarka ta kudurta cewa Allah ya cuce su, baka ma san Allah ba, saboda ai bayinka ne ko shi ya yi su, mallakansa ne, mai halittarsu ce, kuma bayinsa ne, saboda haka yana da damar ya yi abin da ya ga dama da su. Wajibi ne kowane musulmi ya yarda da wannan. Ubay bin Ka'ab ya ce masa wallahu rahimahum, inda kuwa Allah zai hada duk halittun sama da ƙasa ya kai su aljanna, kana ta rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, rahmat da Allah ya musu dinnan tafi aikinsu, wato ba dalilin aikinsu ba ne. In Allah ya ga dama duk duniya sama da ƙasa musulmi da kafiri sai ce kai duk ku shiga aljanna, shin ka isa ka ce Allah ya yi zalunci? Ai da kai da kafirin duk mallakan Allah ne, amma dai Allah bai tsara haka ba. Tunda bai riga ya tsara hakan ba, yanda ya tsara shi ne zai tabbata. Amma wajibi ne zuciyarka ta yadda cewa babu abin da Allah zai yi mahalittarsa a ce ya cuce su. Sai ya ce masa walau an fakta misla uhudin zahaban fi sabilillahi ma kabilahu Allahu minka, ka sai ni ibnu dailami, da a ce za ka ɗauki dukiyar da ta kai girman dutsen Uhudu, a ce kana da zinari wanda girmansa ya kai dutsen Uhudu, ka ɗauki wannan zinari ka ba da shi sadaka, Allah ba zai karba ba sai zuciyarka ta yi imani da kaddara. Wato duk ibadarmu, wallahi duk wata ibadar da za mu yi na jiki, wannan ibadar ba ta karɓuwa sai an dubi imani da kaddara tukuna. Ka yadda? Shin ka yadda da kaddara ko baka yadda da ita ba? A lokacin da ya gama kaya masa, sai ya ce masa wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liqta'aka, kuma dole sai ka sani abinda ya same ka fa dama ba zai kuskure ka ba, dole sai ka yadda da wannan. Idan wani abu ya same ka, dama Allah ya tsara sai ya same ka. Wa ma aqta'aka lam yakun liyusibaka, abinda ko ya riga ya kuskure ka, dama Allah bai kaddara zai same ka ba. Wato ka yadda da wannan, saboda haka wani ya mutu ta kaza ba dabararka bane kai baka mutu ba, Allah ne ya rubuta sai ya mutu, kuma ga dalilin mutuwar ta zo an gama, kai da baka mutu ba ba dabararka bace, a'a Allah bai yi kwanarka ya kare bane, ranar da kwanarka ta kare an gama, lokacin yana yi zaka tafi. Saboda haka mu daina daukan kisa muna tsora mahalittar Allah ba Allah ba. Allah ya samu gani. Mu ɗauki kisa mu tsora shi ga halittar Allah, mu daina tsora kisa ga Allah, mu mai da al'amarin kisa ga Allah don aikinsa ne. Allah kaɗai ke kashe bayi, Allah kaɗai ke rayansu. Saboda haka da zaran ka yadda ai akwai wani abu da ke kisa, bari za mu yi maganinsa, tauhidinka ya samu matsala. Wallahi dole sai mun koma mun karanta tauhidi, me annabi ya karantar da mu. A lokacin da Ubay bin Ka'ab ya gama gaya ma Ibn Dailami wannan amsa, wani abin sha'awa a nan shi ne, kafin Ibn Dailami ya fita daga ɗakin sai ya ce to tsaya, la alaika ban yadda ba an ta'atiya akhi Abdullah bin Mas'ud, tunda Abdullah dan Mas'ud yana da rai, ban yadda da amsar da na baka din nan ba, naki dan girman Allah, kar ka ɗauki magana ta nan kai tsaye ka wuce wurin Abdullah bin Mas'ud, ka je ka tambaye shi ya baka amsa. Idan ya baka amsa fa taf'alhu fa'atuka, idan ya baka amsa sai ka gwada wannan amsar da ya baka da wacce na baka, saboda ka gane maganar ba tawo bace, maganar tawaye, maganar tawazon Allah ce. Ibn Dailami ya ce, wanda hadisin yana al-Musnad kuma ya zo a Sunan Ibn Majah Kitab al-Muqaddimah yana babun fil qadari, Ibn Dailami ya ce fa ataitu Abdullah, sai na taho ga Abdullah ibn Mas'ud fa sa'altuhu, sai na ce ma Abdullah ibn Mas'ud ga bayanin da Ubay ibn Ka'ab ya min game da kaddara fa, fa zakara misla ma qala Ubay, sai Abdullah ibn Mas'ud ya gaya min daidai da abin da Ubay ibn Ka'ab ya gaya min. Wato irin abin da Ubay ya gaya min shine Abdullah ibn Mas'ud ya gaya min. Kuma lokacin da Abdullah ibn Mas'ud ya gaya masa sai ya ce mar'a, shi Ubay ibn Ka'ab da ya gaya maka ka zo guri na, me yake maka? Ya ce bai zama sai ka je guri na ko? Sai ya ce to ni ma tunda na gaya maka, la alaika ban yadda ba an ta'atiya Huzaifa, sai ka je wajen Huzaifa bin Yamani, ni ma ban yadda ba, je ka tambayi Huzaifa ka ji shin wannan amsar da na bayar ta dace ko bata dace ba. in mutane da ya ce fa'ataitu Huzaifa sai na zo na samu Huzaifa bin Yaman fa sa'altuhu na bashi labari ma tambayan da na mar ban gaya mar ga waɗancan abin da suka faɗa min ba fa la fa qala misla ma qala sai ya faɗa min irin abin da duk suka faɗa min to lokacin da ya faɗa min sai nayi mamaki sai na ce ah ka faji wanda na fara tambaya sahabi manzon Allah Ubay bin Ka'ab ne da ya zama ya tura ni ga dan Mas'udu ya turo ni zuwa gare ka sai ya ce ah to ni ma ba za a tsaya kaina ba ka san abin da za a yi ban yadda ba sai ka je wajen Zaidu dan Sabitu ka je ka tambaye shi ko akwai dabarar da za ta hana dan adam mutuwa je ka tambaye shi in dai magana daga manzon Allah ce fa'ataitu Zaid bin Sabit sai na je ga Zaidu dan Sabit fa sa'altuhu na tambaye shi فقال سيتي سمعت رسول الله يقول ناجي منظم الله ينافدا سيجير حديث يندى أبي بن كعب يكرن تشتن زامن فرقو ودن دن صحبي دبات ينسو سنباد ونن شيدا صلى الإمام البيهجي السنة الكبرى ينا كتاب الشهادات ديكاو ونن حديث سيتي بائيا كان صحبن بماكينا وروينا في ذلك أن علي بن أبي طالب mun ruwaito wannan hadisin daga sayyidina Ali bin Abi Talib wa Ubadah bin Samit haka nan Ubadah bin Samit haka nan Salman al-Farisi wadannan sahabbai duk sun tabbatar da wannan bi ma'ana ita ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi wannan ita ce akida akan kaddara dan haka duk abinda za a yi an riga an gama shi kuma in ka koma littafin akida na salaf haka zaka samu misali muqaddima ta matan al-aqidah at-tahawiya me yace malami yace kullu shay'in yajri duk abin da kaga ya gudana a duniya bi kudratihi da ikon Allah ne duk abin da kaga ya gudana a duniya kai musulmi ka yadda wannan abin yana gudana da ikon Allah ne wa mashi'atihi da nufinsa wa mashi'atuhu na tanfuzu duk abin da kaga ya tabbata to nufin Allah ke zartar da shi wala mashi'ata lil ibadi illa ma sha Allah su ɗan adam ba su da damar su yi wani abu sai abin da Allah ya ga dama saboda haka sai dai kai wahalar da zaka yi amma abin da kada yayi tasiri to Allah ne ya ga dama fa ma sha alahum kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata abinda Allah bai nufi ba zai tabbata ba ya hadi man yasha'u Allah ke shiryar da wanda ya ga dama wa ya'sim ya bashi tsaro wa yu'afi ya bashi lafiya in ka samu lafiya to daga wajen Allah ne idan kaga ibtila'i ya same ka daga wajen Allah ne idan Allah ya jefa ibtila'i ga bayi kar ka dauka zalunci ne la adalci ne idan ya ba da zaman lafiya ga bayi kar ka dauka Allah ya fifita su ne la fadlan falalaci wa yudillu man yasha'u wa yakhzudu wa yabtali adlan Allah shike batar da wanda ya ga dama Allah shike kaskanta wanda ya ga dama Allah yake jefa bala'i ga waɗanda ya ga dama amma duk wannan Allah yana yin sa ne akan adalci saboda ka ba zalunci bane wa huwa muta'alin anil abudadi wal andadi la radda li qada'ihi babu wanda ya isa ya tunkuda hukuncin Allah wala mu'aqqibal hukmihi babu wanda ya isa ya tuhumci abinda Allah ya tsara abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara baka isa kai tuhuma ba wala galiba li amrihi kuma babu mai cirin jaye akan al'amarin Allah sai al-imam at-tahawi yace amanna bi zalika kullihi mu salaf mun yadda da wannan gaba daya wa aiqanna kuma mun tabbata anna kullam min indihi duk abinda aka karantar da mu dinnan daga wajen Allah ne manzon Allah ya faɗi gaskiya saboda haka abu na biyu shine wanda zamu fahimta dole ka maida al'amarinka ga Allah tabaraka wa ta'ala idan akwai cutar da ta same ka kana fama da jinya ko da magani kake sha zuciyarka tafi yadda da cewar sai Allah ya ga dama za ka samu waraka kar ka zuciyarka ta ta'allaka da wannan magani da kake sha idan aka waye gari zuciyarka ta koma ta'allaka da wannan magani shirka ce Allah shi tare mu abu na ƙarshe wanda muke samu cikin aya guda da Allah ya magana akan Annabi Ayyub alaihi salam in ka dubi ayar wato tasirin addu'a bi ma'ana addu'a tana da tasiri addu'a tana da tasiri Annabi Ayyub alaihi salam yayi fama da cuta amma da addu'a Allah ya bashi lafiya ta dalilin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi waraka saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi magana akan magani magani ya tabbatar mana baya wato ba lalle bane ya warkar da ciwo sai an dace ko amma da annabi ya tashi magana akan addu'a fa manzo Allah yace inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil ita addu'a tana amfanar cutar da ta sauko musibar da ta sauka addu'a tana amfanar ta musibar ma da bata sauko ba addu'a tana amfanar ta kaga kenan ita addu'a ba ta faduwa duka idan da kai shi akwai riba saboda haka yasa muke cewa idan musiba ta samu kasa wace magani ya kamata musulmai su rike mafi karfi ita ce addu'a dan addu'a ita ce ba yanda za a yi kayita ba a ci riba ba amma maganin fa ba lalle bane yana karkashin mashi'atullahi tabaraka wa ta'ala fama sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun wani garkuwa da muke ganin za mu dauka mu bar addu'a wallahi shirme ne mun saba mu aqidar salaf babban magani shine addu'a saboda haka yasa lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan a hadisin Abdullahi dan Umar sai manzon Allah ya ce fa alaikum ibadallahi biddu'ai ya ku bayin Allah ku yi riko da addu'a ya ku bayin Allah ku yi riko da addu'a saboda manzon Allah ya ce ita addu'a tana amfani game da bala'in da ya sauko cutar da ta sauko kuma tana amfani da cutar ma da bata sauko ba kuma wannan hadisin yana sahihul jami'i sahihul hadisi na 3402 irin wannan hadisin riwayar sa ta zo daga Aisha sannan an samu hadisi wanda ya zo da wannan ma'ana mawqufan ala ibn Abbas sannan akwai hadisi da ya tabbata marfu'an wanda ya zo ta riwayar Sauban yana silsilatu sahiha hadisin 154 ya tabbatar maka ba a hada addu'a da magani addu'a tana gaba da magani wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta yi mana ishara akai dan shi magani ba lallai bane ya yi tasiri amma addu'a fa lallai ka'ida ne za ta yi tasiri abin da manzon Allah ya tabbatar mana akwai musibar da bata sauko ba ma idan kai addu'a sai addu'an ta tare musibar ba za ma ka sauko din ba kaga kenan idan ma akwai maganin kaddara menene addu'a ce amma cikin ikon Allah sai muka gabatar da muka daukaka kaskantacce aka kaskanta mai daukaka Allah shi kare mu to mu je aya ta gaba
فَانْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفَنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ
النبي أيوب عليه السلام يا دقي يا ناجنيا amma cikin ikon Allah bai samu sauki ba sai da yayi addu'a wanda shike gwada maka addu'a ita ce gaba don haka yasa shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi ayi ciwo manzon Allah bai hada da addu'a ba kuma addu'ar ma bai sauki me manzon Allah yake karanta wa iyalansa falaki da nasi saboda ya yarda maganganun Allah ne ya yarda akwai waraka a tare da su mu kuma yanzu fa mun raina su idan ka ce karanta falaki da nasu wannan zazzabin zai warka kai haba sai an hada da asibiti ai ko to shi yasa ba ta tiri manzon Allah bai ki a sha magani ba ya ma yi umarni amma duk da haka annabi bai taba barin addu'a ba manzon Allah bai taba daina addu'a ba a gidansa lokacin da annabi Ayyuba yayi addu'a sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa an gama kaga duk shekarun da aka yi ana shan magunguna ba su yi tasiri ba yanzu da aka ce annabi Ayyub da Allah ya nufi zai roƙi Allah yana roƙon Allah fastajabna lahu sai muka amsa masa muna amsawa fakashafna ma bihi min durr sai muka yaye mar wata cuta da take tare da shi bana shakka wallahi da kasan nan yau za mu koma mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala a rana guda Allah zai kawo mana da kowane bala'i abu ne da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani to amma addu'ar mun ɗaukaka ta ko mun kaskanta an kaskantar da ita ba addu'ar aka damu da ita ba saboda haka ibadar ma an kaskanta ta ne aka ɗaukaka magani yanzu magani shi ke da daraja ko saboda haka za ka tafi da walwalar ka ba ko ba mai tsare ka za ka je famasi ka sai magani za ka sai magani a kowane birni a duniya saboda yanzu misalan ba daga sunnar manzon Allah ba ne ba daga alƙur'ani muke misali ba da turai ake misali saboda ka zaka shiga kowace pharmacy me yasa saboda akwai magani mun bar babban magani shine addu'a sai aka kaskanta shi Allah ya samu farka annabi ayyub ya roki Allah me Allah yace fatashafna ma bihi min durr sai muka yaye mar cutar da take tare da shi bayan ma Allah yaye masa cutar kadura tattalin arzikin sa da ya lalace sai da Allah ya maida mishi kaga iyakar abinda Allah ke so gare mu shine mu yadda da shi mu yadda da hukuncin sa mu yi imani ba na ƙarya ba to duk abinda muka rasa Allah zai maida mana kaga bayan Allah ya warkar da shi wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa wa mithluhum ma'ahum bayan ma iyalan mun ninka mar da wasu iyalan kaman su rahmatan min indina wannan wata rahama ce daga wajen mu wa zikra lil adidina tunatarwa ne ga masu bautan Allah ashe tunatarwa ne gare mu ko tunatarwa ce gare mu anan akwai kuskuren da wasu zaka ga suna yi a littafin tafsiri aka ce Allah ya ba mu annabi ayyuba iyalinsa wa mithluhum ma'ahum da kwatan kwacin su tare da su a wasu littafin tafsiri sai a ce maka ai saboda tsananin jinyar annabi ayyub yaransa sun mutu iyalansa sun mutu saboda haka sai Allah ya raya su sai ya kara mar da wasu wannan ba daidai bane saboda babu kalmar rayawa a wannan aya aya ta biyu da Allah ya magana akan haka shi ita ce ta 43 a suratu sa Allah madaukaki ya ce wa wahabna lahu anan ya ce wa atainahu amma a can ya ce wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab Allah madaukaki yace mun yi masa kyautar iyalansa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin iyalansa a tare da su rahmatan minna wata rahama ce daga wurin mu to kaga bambancin ayat suratu sad da ayat suratul anbiya anan suratul anbiya Allah madaukaki yace wa atainahu amma a suratu sad yace wa wahabna lahu ba shakka duk ma'anar kyauta ce idan aka ce kalmar al-wahhabu tana nufin Allah ya baka ba ma ka nema ba ba tare da ka nema ba sai Allah ya baka amma shi arziki sai ka nema Allah yake baka amma inda aka kawo kalmar al-wahhabu baka ma nema bane Allah zai baka kaga annabi ayyub ba ma nema yayi ba sai Allah ya maida masa iyalansa wa mislahum ma'ahum da kuma kwatankwacin su tare da su nan ma yace rahmatan minna kamar inda ya faɗa a cikin rahmatan min indina wa zikra lil abidina yace tunatarwa ga masu ibada wallahi yana da kyau mu dauki ayan nan guda idan ma akwai ayar da ya kamata duniya ta yi aiki da shi a yau ni ina ga kamar wannan ce ko fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidina idan mun shiga cuta muka koma ga Allah me zai faru da farko Allah ya ce zai kaba na biyu zai mayar mana da asara na uku zai ninka mana alkhairi fiye da na da shi yasa yace zikra tunatarwa lil abidina ga masu bauta don babu mai yadda da wannan sai bawon Allah wanda zuciyarsa ta riga ta yadda da ƙarya ba zai yadda da wannan ba ce kai haba ya kaushe kuma dan an ji tsoron dan an koma addu'a za a sa ba zai yadda ba amma mumini ya yadda mumini ya sani ba mai yaya damuwa sai Allah yau idan gwamnati ta yi aiki da wannan wallahi duk musibar da muke ciki Allah zai kawar mana da ita sannan Allah zai maida mana asarar da duk aka yi a lokaci guda saboda yadda da Allah wanda ya nuna maka shi Allah in ka kusance shi to daɗin ni'ima ne in ka nisance shi fa daɗin shiga uba ce da azaba saboda ba za ka samu komai ba sai da yardan shi wanda yana da ta'aliqin da Ibn al-Usaymin ya yi game da tafsirin al-Jallalain in ka dubi tafsirin Jallalain shi ya kawo wannan bayani yana cikin tafsirin suka zo da wannan akan cewa iyalan annabi ayyuba sun mutu wato shi Allah bai ba mu labarin annabi ayyuba kamar tatsuniya ba duk wani labari da ka ji game da annabi ayyuba matansa kaza sun yi kaza waye duk ƙarya ce iyakar abin da Allah ya faɗa kenan a cikin alkur'ani babu ma hadisi daga manzon Allah wanda annabi ya bada labari game da annabi Ayyub alayhi salam ba. Kuma su sahabbai ba sa tuhumar Allah da manzon shi, idan Allah ya tsaya akan magana sahabbai ba su neman kai. Iyakar abinda Allah ya gaya mana, annabi Ayyub alayhi salam ya samu wata cuta, wannan cuta ta shafi ransa, wannan cuta ta shafi tattalin arzikinsa, wannan cuta ta raba shi da iyali. Kuma Allah ya tabbatar mana da annabi Ayyuba ya roki Allah, me ya faru? Allah ya yaye masa cutan, ya mayar masa da iyalin, ya ninka masa asarar da yake. Yace kuma tunatarwa ne ga masu bautan Allah a suratul Saf, yace zikra li ulil albabi, tunatarwa ne ga masu hankali. Ashe kaga masu hankali su za su gane, saboda haka ba wai Allah ya raya wasu da sun mutu bane. Babu wata aya da aka ce Allah ya raya ma annabi Ayyub alayhi salam wasu daga cikin iyalansa waɗanda suka riga suka rasu, wanda shine bayanin da Ibn al-Usaymin yayi. Yace fa ja'ala al-mu'allif al-hibata bi ma'na al-ihya, shi abinda Allah ya faɗa, yace wa wahabna lahu ahlahu, wahabna kuwa ba ahayaina lahu bane, la wahabna lahu kyauta ce, li'anna al-ihya tahtaju ila thubut al-imata min qablu. Kafin a ce Allah ya raya sai an ce Allah ya kashe, babu inda Allah ya ce ya kashe ma annabi Ayyuba iyalansa. Amma hakika idan mutum musiba ta same shi, mun riga mun sani ba duk mace ke iya zama da shi ba. Za ka samu kana da mata, wata matar ba ta iya zama da kai idan musiba ta same ta, sai ta rabu da kai. Musiban nan ko ta cin bayan arzikinka, ko kuma a rashin lafiya ne na jinya, wato ita tana zama da kai ne saboda rayuwar ta yi daɗi. Idan har ta canza ta ba za ta zauna da ita ba. Maza ma ana samun irin su, ai yana zama da mace ne saboda tana da kyau ko saboda wani riba da yake samu, amma da zarar yanayin ya canza sai ya rabu da ita. To wannan ba wai tsari ne wanda yake annabawan Allah sun tafi a kan shi ba, saboda haka shi Allah tabaraka wataala yana ba mu labarin annabi Ayyub akan cewa lallai iyalansa sun rabu da shi, ba abin mamaki ba ne. Iyalansa su rabu da shi, tunda hadisin manzon Allah ya tabbatar mana akwai annabin da ya yi wa'azi duk duniya ma ba wanda ya bi shi, haka ya tafi. Ko kaga dai ba wanda ya kai annabi iya wa'azi, amma wallahi duk iya wa'azinsa haka ya mutu ya tafi, ya ba kowa a kafirci. Akwai annabin da ya yi wa'azin amma an samu mutum ɗaya tak ya bi shi, ba mamaki matan shi ne. Wani kuma an samu mutum biyu, ba mamaki matarsa da ɗan shi, ba mamaki ma ba a gidan ba ne. Haka manzo Allah ya faɗa mana cikin hadisi. To saboda haka annabi Ayyuba da yayi ciwo, Allah ya tabbatar mana iyalansa sun guje shi, amma da Allah ya warkar da su, ya warkar da shi, ya mayar masa da iyalansa, kuma Allah ya ƙara masa ni'ima akan tada, ya ninka mar ni'ima saboda kawai ya yarda da Allah tabaraka wataala. Wannan ita ce babban jarabawa da take ga yan adam. Shin zaka yarda da Allah ko zaka dogara da dabaraka? Domin da yawa in ka lura ita duniya a yau ta fi dogaro da ilimi, wato abinda iliminmu ya bamu mun yarda da shi, amma maganar Allah fa ba za a yarda da shi ba. To mu muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan gefen sunnar annabinsa, ya sa muna cikin waɗanda za su yarda da maganar Allah da ta manzon shi. Ya cika ne? To za mu dakata haka. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abinda muka faɗa, kuma Allah maɗaukaki ya gafarta mana kurakurai. Akwai mutane da suke aiko tambayoyi, insha Allah za mu riga amsawa kaɗan kaɗan. Kuma wasu suna neman addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi addu'o'inmu. Allah ya karbi ibadarmu, Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya sa zuriyarmu ta yi albarka, Allah ya haɗa mu gaba da gidan aljanna, Allah ya kyauta ƙarshenmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Amin.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Amin.
Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.